sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 20 ga watan Mayu 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin jakadancin Faransa a Niger na shirin karrama tsofin sojojin da suka taya yakin Indo-China War na shekara 1949 da kuma 54.
Wallahi tunda ta koda la kodiya ko za ta mana ba abu da la'aji ba ba kai shi bai wannan inda aka kira mun sha wahalar duniya kun ba ba ne kodula ba ko biyo ha abin da la'aji har ta kai da soja ni ba ban kodi ba ni sai kaya.
A kasar Kamaru kuma an gudanar da bikin ranar haɗin kan ƙasa da ake a duk ranar 20 ga watan Mayu don karrama sulhun da aka yi tsakanin sashen Ingilishi da na Faransa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan wannan rana. Baya ga haka kuma muna tafa da labarin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Russia ta zafafa kai farmaki a gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ta yi amfani da makaman artillery da rokoki da jiragen sama wajen yin lugudan wuta a yankunan Donetsk da Luhansk, inda dakaran kasar suka lalata gidaje a gundumomin tare da kashe wasu farar hula da yawa, a cewar farar hula da jami'an sojan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana yanayin da ake ciki a yankin Donbas, wanda ya hada da Luhansk da Donetsk a matsayin mai muni sosai. Ya kuma ce hare-haren Russia sun lalata yankin gaba daya. Ya zargi sojojin Russia da yunkurin kashe 'yan Ukraine da dama tare da yin barna sosai. Donbas yanzu shine yankin da shugaban Russia Vladimir Putin ya mayar da hankali a kai, bayan da dakaransa suka kasa kwace Kyiv, babban birnin kasar, a kwanakin farko na yakin. A halin da ake ciki a birnin Mariupol da ke kudancin kasar, wurin da yakin ya fi muni sosai, an kwashe mayakan Ukraine na ƙarshe da suka jikkata daga mafakarsa a masana'antar sarrafa karafan Azovstal, a cewar komandansu. A yau Juma'a shugaba Joe Biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar Asiya, inda zai mai da hankali a kan fannin fasahar Amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar Samsung, wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin Korea ta Kudu ke ginawa a wajen birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka. Ziyarar kuma na zaman wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da Biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar computer chip. Ƙarancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci, kayan kitchen da sauran wasu kayayyaki. Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki, ta kuma rage farin jinin Biden a idan jama'a, sannan kuma ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. Biden zai yi fama da batutuwan manufofin kasashen waje masu tarin yawa a yayin ziyarar tasa ta kwanaki 6 zuwa Korea ta Kudu da Japan, amma kuma ya tsara muhimman abubuwan damuwa ga jama'ar kasarsa. A yau Juma'a Korea ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko, yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan 2. Barkewar cutar COVID-19 da a karan farko Korea ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan karancin kayayyakin jinya da rigakafi a kasar da ta zama saniyar ware, wanda kuma aka sanya wa takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya. Korea ta Arewa bata amsa tayin tura taimako da Korea ta Kudu da Amurka suka yi mata ba, a cewar wani jami'in Korea ta Kudu. Ana sa ran sabon shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk Yeol da shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya isa Korea ta Kudun a yau Juma'a, za su tattauna batun taimakon. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Sri Lanka sun rufe makarantu a yau Juma'a, sun kuma buƙaci jami'an gwamnati su zauna a gida a wani ƙoƙari na shiryawa matsanancin ƙarancin man fetur da ake sa ran zai kai tsawon kwanaki masu zuwa, a daidai lokacin da kasar ke fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni da aka gani cikin gwamman shekaru. Ma'aikatar harkokin shugabancin jama'a kasar ta nemi jami'an gwamnati amma banda waɗanda ke muhimman ayyuka da kada su je aiki a yau Juma'a bisa la'akari da karancin man fetur da ake fuskanta da batutuwan da suka shafi sufuri a duk fadin kasar. Haka kuma an rufe makarantun gwamnati da masu zaman kansu a yau Juma'a sakamakon matsalar karancin man da ke dada muni inda dabban jama'a suka kafa dogayen layukan sayan mai a gidajen mai a fadin kasar tsawon kwanaki. A yanzu haka kusan babu gas a kasar Sri Lanka gashi kuma ana fuskantar matsanancin karancin sauran albarkatun mai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Faransa a Jamhuriyar Niger ya gudanar da aikin tantance sojojin da suka fafata a yakin Indo-China War daga shekarar 1949 zuwa 1954 da nufin karrama su saboda yadda suka taya wannan yaki da ya barke a washegarin kammala yakin duniya na biyu. Sai dai ya zuwa yanzu mutum ɗaya ne tak aka gano a raye daga cikin waɗannan barade. Sulaimu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Dakaru Afrikawa sama da dubu ne kasar Faransa ta tura zuwa yakin na Indochina War, wato Guerre Indochine, wanda aka shafa shekaru biyar ana gwazawa a wani lokacin da ake kokarin murmurewa daga tashin hankalin yakin duniya na biyu. Daya daga cikin sojojin da suka gwarza yakin na Indochine, Alhaji Amadu Sani, na tunawa da lokacin da hukumomin mulkin mallakar Faransa suka tattala su zuwa Senegal akan hanyar tafiya fagen daga.
Nan daga tsawo daga can tasawa, kwatan aka kayan, daga kwatan muka fi gana, duka muka fi ha Allah kai mu dakar. Mun aka tashi aka ce za a za mu tahiya Faransa. Muka tashi daga nan kuma aka ce za mu tahiya yaki. Lele muka je Indochine.
Goman shekaru bayan wannan yaki ba wani abin a zo a gani da suka samu daga Faransa, in ji tsohon soja Alhaji Amadu na garin Shushi gundumar Tasawa.
Wallahi tun da ta ko da la ko biya ko za ku mana ha abu da za a ji ba ba ga shi ba har wanda idan aka kira mun sha wahala duna mun ba ba ne ko la ba ko biya ha abu da za a ji ha da ka da soja ne ba ba ko da ba ni ke kaya.
Ofishin jakadancin Faransa a Niger ya kaddamar da ayyukan tantance irin waɗannan sojoji don yi musu sakayyar goyon bayan da suka ba ƙasar a zamanin wancan yaƙi. Kuma kawo yanzu wannan dattijo ɗan shekaru 100 a duniya, Alhaji Amadu, shi kaɗai ne ɗaya-ɗayan sojan yaƙin Indochine da ke raye. Dalili kenan aka buƙaci ya zo birnin Yamai don gabatar da kansa.
Yanzu dai sun kire mu wanda muka zo ba a ba mu komai ba. Suka zama suka yi komi kuɗin da za a yi a karbe suka da a bamu.
Tsohon soja Alhaji Amadu Sami na da 'ya'ya akalla 52 cif. Abdullahi Amadu da ake yi wa lakanin ɗan Bayero ya koma gida kusa da mahaifinsa domin ba shi kulawar da ta dace.
Yanzu mun ji daɗi tun da yanzu ma gashi Allah sa za su zubo mishi wannan wahalar shi. Shi wannan dama yana da daɗi duka cikin aka yaƙi kama wata ƙasa yaƙi kuma ka da lahiya kuma iyaji su ma su yi ɗan. Samu taimako bisa wannan kai ma sai ƙara wato kaje inda muke mata bisa wannan shi katamanci kuma duka abin da ke rikon takardun shi da wani galashi in akwai tana yi a kamar da saboda ta zama muna tare.
Faransa wacce ke kan gaban kasashen da suka ci moriyar al'ummomin Afirka a zamanin mulkin mallaka ta sha suka a shekarun baya sakamakon rashin biyan kuɗaɗen diya ga Afirkawa 'yan mazanjiya waɗanda suka kafsa yaƙi a ƙarƙashin tutarta daidai da abinda take biyan takwarorin su 'yan asalin ƙasar. Lamarin da yasa gwamnatin Faransa ta shiga yunkurin daukan matakai don gyara wannan kuskure. Sulaimu Mini Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaimu Mini Barma. A yau Juma'a 20 ga watan Mayu, Kamaru ta gudanar da bikin ranar haɗin kan ƙasa. Wannan biki na ɗauke da tarihin sulhu tsakanin sashen Ingilishi ƙarƙashin jagorancin John Ungu Funcha da sashen Faransa da Amadu Ahijo ya jagoranta. Shekaru 50 kenan bayan yarjejeniya da suka hada a birnin Fumban ko ya haɗin kan yadda zama tare suka kasance tsakanin al'ummar ƙasar. Tambaya da wakilinmu Muhammad Bashir Ladan yake ɗauke da ita kenan.
Wannan tambayar mun yi wa mutane da yawa, mafi akasari sun nuna cewa da saurin rina aka ba, musamman waɗanda suke sashin renon Ingilishi. Hamisu Muntari dan siyasa ne a jam'iyyar SGS yace
awar suga sun yi wa mutane barazana cewa yannan duk wanda ya fita zai ga abin da zai same shi, to kowa kuma kansa a wuyansa yake, babu wanda zai yadda ya dauki wannan abu ya tafi wajen biki wanda ba alheri bane zai kara masa, ba wani abu ne zai karu masa, illa iyaka cewa ma yana cikin wahalan duniya da murdiya da gwamnatin Paul Biya ke wa masu yaren Turanci.
Alhaji Ali Danash masanin siyasa ne, shi kuma yace
yanzu dai wato in kai zaka auna shi babu wani ma auni shi, dai auna shi da lokacin da farkon shugaban kasa kenan wato Ahmadu Ahidjo, da kuma yayin da wannan shugaban kasan wato Excellence Paul Biya shi kuma ya dauki mulki wato tashi daga shekara 1960 har zuwa shekara 1982. Wato daga nan dai zamu ga cewa zaman tarin din koko zaman lafiya a kasan Kamaru ya dusa baya har kai da cewa daga man wuya yanzu a ce dai a Kamaru akwai zaman lafiya.
Al'umma da yawa suka ce shekaru 50 shekarun cikar hankali ne, don haka ga fatar su kamar yadda Ahmadu Jibo da Musa Usaini suka ce.
To fata na dai da abin da nake bukata ya kasance gwamnati wato ta nitsu a samu zaman lafiya tsakanin wato Kamaru da ƴan Aware. Fadan da ake yi da mutanen da suke nozo ba abu alheri bane, yau shekara aro shekara kusan biyar ya fi shekara biyar ana wannan fada tashin tsakanin ƴan Kamaru da ƴan Kamaru.
Muna kira ga kowa da kowa a dada kokari da jihadi ayi adalci wajen samun cewa an samu zaman lafiya ingantacce. Sa'annan kuma abin da ke kawo wayonci rashin fahimta tsakanin jama'u shine rashin adalci wajen tafiyar da arzikin kasa. To muna kiran jama'a kowa da kowa ji su yi kokari tabbatar da zaman lafiya, kuma wato siyasan nan na decentralization wanda yake ba maka birane damar su juya harkar arzikin su da kawunan su, a tabbatar da wannan, a cire wato amfani da dukiyoyi na kasa ta shashin ministoci a bama kananan hukumomi dama da za su gyara kasashen su. Wayannan su ne matatakalan da ya kamata a bi domin ingantar da zaman lafiya.
Wannan ranar ita ce ranar da aka haifi Jamhuriyar Kamaru. A ranar 20 ga watan Mayu 1972 shugaban kasa na lokacin din Ahmadu Ahidjo ya shirya ƙuri'ar raba gardama don kawo ƙarshen tsarin tarayya. Masu jefa ƙuri'a na Kamaru sun amince da haka da yawa. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir. To dangane da wannan biki da Kamaru ke yi na tuna ranar da bangaren Ingilishi da na Faransa suka haɗe wuri guda, wakilin mu Muhammad Awal Garba ya hada mana rahoto na musamman kan wannan dadaddan tarihi.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gudanar da taron haɗin kan kasar ta Jamhuriyar Kamaru tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci yau shekaru 50 kenan da kasar ta dunkule waje ɗaya ta zamto jamhuriya, wanda da ya sa na hira da tsoffin masana harkokin tarihi a kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Isa Shaba ya yi mun ƙarin haske a kan yanayin da ake tafiya a faɗin kasar, musamman ta bangaren siyasa da kuma bangaren zamantakewa. Kullum kayar da hirita mutu kaya.
Alisali Shaba, wani irin ci gaba aka samu a yayin da aka haɗe tsakanin bangaren ɓangarorin guda biyu na ƙasar Kamaru wanda ake da matakewa?
Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi da farko tukunan na fara godiya da reka aka suna da mun harkaro da mana tambayoyi don mu yi magana kan sha'anin yanci. Daidai ne abun da ka faɗa haka yake, an samu yanci a 1960 a zuwa yau kuwa
a watan Janairu kenan ko?
Haka yake zambe don har zuwa yau a ƙarshen wannan yanci muke ba abun da ya sace. Sai dai abun da ya faru shi ne wato 61 an samu haɗin kan nan da aka yi, an haɗa kai ne mutane ne masu hikima, masu siyasa sosai, masu sani ya kamata. So ga asalin ya kamata mutanen kasar nan shashin da ake magana Faransa su nemo shashin English da ni shashin English a zamanin kuma sun ja kansu haka nan suna nan kaman wani abin da yake ajiye ba da nan mai ban da ban ya kaman ƴan siyasa amma ko sauran musu da ni ba to Allah ya taimako tsohon shugaba ya samu haɗin kan wasu ƴan siyasa
amma da yake kenan ko
eh amma da yake samu ya samu haɗin kan tsofaffin ƴan siyasa suka haɗu duk yadda aka yi
kamar su
kwanca kamar su kwanca kamar su andele kamar su yaɗayan nan sunansa
yanda muna
muna don ya samu haɗin kansu
wani shekara ne wani haɗin kansu
shekara ne aminar sa
1961
zuwa sande ya yi kokari zuwa sande santuwa ya yi kokari ya yi kokari har aka haɗa ƙasar kamaru
to lokacin da aka yi wani haɗin kan ƙasar kamaru da ɓangarori guda biyu ingilishi da faransanci ya aka yi wannan ƙasashe suka dunkule waje ɗaya akwai wani zaɓe da aka yi ne na rabar gardama domin haɗewan ɓangarorin
ingilishi an yi zaɓen raba gardama shi ne wato mutum uku ne suka ba shi goyon baya sosai manyan 'yan siyasa mutum biyu daga ciki suka haɗe masa ɗaya shi ya ga cewa bai yadda ba amma bai yadda ba da haka yake ja tun da kya ana demokarasiya ma a zamanin
to a lokacin siyasa ake amma kwade yake
kwade
a ƙasar kamar kuma ku ne kuka yi wannan siyasa me yasa yanzu kuma suke neman ɓallewa daga wannan ƙasa
abun da yasa suke ɓallewa suke neman ɓallewa saboda mutane ne na yanzu waɗanda suke nuna bambanci da gaske kwarai da gaske shanin bambanci tsakanin tsohuwar mulki da ta yanzu abin ya bambanta kwarai da gaske
to yanzu kana ga an samu ci gaba ga irin yadda ake zamantakewa ko kuma ba a samu ba
eh wato yi zamantakewa da duk ci gaban da aka samu kusan in ce maka ya kusan rushewa domin waɗansu mutane sun zauna sun ta gaggaya wa mutane maganganu iri-iri gaskiya a zamanin da ana duba ya kamata cewa mutanen nan kada a bar su a kawo a yi musu abu kaza a yi musu kaza a yi musu kaza a saboda a samu zaman lafiya to sai zama a yanzu kuma abun ya canja wanda suka cancanci guri sun ɗauka kan cewa kamar al'amarin ya zama irin yadda suka ce za a yi haka za a yi ba wani abun da ba abun da zai faru
Alhaji Ibrahim shi ma ya nuna kwalitikin sa kan yadda ƙasar Kamaru ta zanto cewar ƙasa ƙwaya ɗaya tilo kuma dunƙulalliya
alhamdulillah wannan zancen da ka kawo zance mai kyau saboda abin farin cikin mu a ƙasar nan ya ci gaba sosai domin rana kamar wannan idan muna farin ciki mun an haɗa daga ministan su santa yan zuwa da a lokacin da muke ciki abu ya gyaru sosai saboda gwamnatinmu ya aiki daiwa ya samu farin ciki
wani shawara da ka ba gwamnati wajen kawo ƙarshen faɗa da ake yi tsakanin gwamnati da kuma ɓangaren ingilishi a ƙasar Kamaru
to alhamdulillahi ka san shanin gwamnati aikin din yana da ƙarfi sosai gwamnati na ta kokari tuntuni nan domin a samu a daidaita yana cin gaba da dialogue abinda za a yi aka yi dialogue a nan ne za mu samu haɗin kai sosai da sosai amma yanzu ba an so ma zan ji zuwa domin kowa ana shiga a fito abinda zan iya faɗa kenan domin gwamnati baya wasa kullu akan aiki suke
Alhaji Garba Abubakar shi ma ya mai fashin baki kuma ba abinda ya ce
eh wannan haduwar da aka yi an yi taro ko kuma an yi zabe wanda ranar 20 ga wata na 5 na 1962 aka yi wannan taro aka yi wannan yau shekara 50 kenan to kun ga duk abin da Allah ya so ya fado babbar ranar Juma'a wannan zaman da kuma muke yi ba a ki ba an yi abubuwa da yawa an yi amfani da irin abubuwa da amma da akwai kuma abu da yawa da shirin wanda ba a kara to shi da kaga a cikin ƴan uwanmu muke samu waɗanda suka samu wato wasu abubuwa ba su yadda da shi ba idan ga yanzu ake samun dan muskila ake samun daddashin hankali yake zama ya zama baya ya tabar bace ya bashi to amma bi Allah ta'ala da kuma ikon da kuma fasahar mai kasan mu ana tafiyar da abin kadan da kadan ana neman a gyara ana neman sauki da bira da zamantakewa ba abin da kamaru ya gada kamar zamantakewa da zaka mai kasan mu yake ci gaba da kare zamantakewa tsakanin al'umman kamaru tsakanin masu amfani da harshen ingilishi da masu amfani da harshen faransa to shi zaka ga tsakanin kuma shauran irukan da zan san kamaru da iri yafi mai tam to dole ne zamantakewa da duni ke bijiwa dole ne a sake jaddada wa zaman neman zaman lafiya ce an gyara zamantakewa al'umma su ga san kamar to alhamdulillah ba ce abinda aka yi duka ayin shi da kyau ba amma mai kasa na ci gaba da neman hanyoyin da zai ci gaba da kawo mana sauki da ci gaba da gyara zaman tsakanin mu kanmu irin da suke kasan kamaru da kuma masu amfani da harshen ingilishi da harshen faransa
profesa uba abdurrazak shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ne da kuma yaki da ta'addanci a kasar jamhuriyar kamaru ya mini bayani kan wannan bikin da kasar jamhuriyar kamaru ta hada a daidai wannan lokacin
eh tambayar da kai mana alhamdulillah abinda za mu faɗa dai ka san ba a duniya da za ce dai ya tafiya cikin kwarai to amma za mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin mun samu zaman lafiya ka san an kawo mana hare-hare gabas kudu da arewa a ƙasar mu nan kaga akwai ɓangaren Boko Haram da suka kama na hari a arewacin ƙasarmu a kudancin ƙasarmu akwai mutanen Centrafric su waɗanda suke gudun hijiran nan Centrafric sun kama na su ma kazan hajjirin da aka yi faru a can Afirka na tsakiya to ga kuma sha'anin ingilishi ɓangaren ingilishi shi ma an ka hare-hare to ga kuma can sha'anin Adamawa shashin Adamawan Kamaru shi ma an yi tagarkuwa da ƴan Adam tsakanin manuma da masu kiwo to ka gani alhamdulillah yanda yake ba ta da yakin da muke kira yaki civil cewa yaki tsakanin kabila da kabila ba to alhamdulillah ka san shi ne wannan yafi nauyi a ƙasa a ce yau wannan ƙabila ko Hausawa sun tashi suna yaƙi da ƙabila kaza ko Fulani suna yaƙi da Hausa ko mutanen kudu ko yamma suna yaƙi da mutanen arewa to ka gani a nan Kamaru muna da wannan zamantakewa tsakanin mu babu cewa wannan mutumin arewa ne wannan mutumin kudu ne wannan mutumin kurmi ne a an haɗu an cuɗanyi to kaga wannan shine ya ba mu zaman lafiya
mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta daga cikin kasar kenya daga neman gungun gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za a gudanar a kasar ivory coast wannan takunkumin da ya hada da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa anda suka ce ba za su yarda da duk kasar da za ta dinga sanya siyasa a cikin harkokin kamolanta ba sai dai malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru kuma matashi musa desai ya mana karin hasi kan wannan matakin da kungiyar kwallon kafa na duniya suka dauka a daidai wannan lokaci
eh to a yau 19 ga watan mai FIFA ta cire kasar Kenya a cikin wato wanda za su buga wato gasar wasan Africa da za a yi a Cote d'Ivoire wanda za su buga da Kamaru hudu ga wata saboda kananan matsaloli da suke da shi kuma siyasa ya shiga saboda ministan cikin gida shi ne ma ya tuge ainihin shugaban wasanni na Kenya to ba su daidaita ba shi za FIFA ta cire su CAF ma ta cire su to yanzu Kamaru ba za ta buga ranar 4 ga wata ba za ta jira tsakanin Burundi da Rwanda tsakanin Burundi da Namibia su ne yanzu kasashe biyu da suka shawara wannan suba da Kamaru. Kamaru dole za ta jira ba ta san yanzu da wada za ta buga ba. To Kamaru kuma tana neman kasan da za ta buga wasan sada zumunta a wannan ranar tun da yake ba za su buga ba an cire kasar Kenya. Saboda siyasa ya shiga cikin abinnan sungullan wasannin Kenya. Ministan cikin gida Amina Muhammad ta umurci shi mai iko da wasan kwallo Nick Mwandwa ake kiran shi ta cire shi. To shi yasa kaga FIFA kuma kasan ba ta son siyasa a cikin sungullanta na wasanni. To shi yasa aka tuge ta yanzu Kamaru kullun siya shawara su uku. To a ranar hudu ga wata Kamaru ba za ta buga ba. She Namibia da Burundi su biyu za su buga sannan su jira kuma wanda za su buga da Kamaru su uku ne yanzu suka shawara.
Za kuma mu leka kasar Faransa Allah za mu hango irin yadda kakar wannan shekara ta 2022 ta kasance ga kulakulun din kasar ta Faransa. A halin yanzu dai kulakulun PSG ta Paris Saint-Germain ita ce take da matsayi na farko da maci 83 sai kuma kulakulun Monaco take dauke da mataki na biyu da maci 68 haka zalika kulakulun Marseille ita ce take da matsayi na uku da maci 68 ita ma mama awar karfa. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Rasha ta zafafa kai farmaki a gabashin Ukraine a yau Juma'a inda ta yi amfani da makaman artillery da rokoki da jiragen sama wajen yin lugudan wuta a yankunan Donetsk da Luhansk inda dakarun ƙasar suka lalata gidaje a gundumomin tare da kashe wasu farar hula da yawa a cewar farar hula da jami'an sojan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana yanayin da ake ciki a yankin Donbas wanda ya hada da Luhansk da Donetsk a matsayin mai muni sosai. Ya kuma ce hare-haren Rasha sun lalata yankin baki daya. Ya zargi sojojin Rasha da yunkurin kashe 'yan Ukraine da dama tare da yin barna sosai. A yau Juma'a shugaba Joe Biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar Asiya inda zai mai da hankali a kamfanin fasahar Amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar Samsung wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin Korea ta Kudu ke ginawa a wajen birnin Austin da ke jihar Texas. Ziyarar kuma na zama wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da Biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar computer chip. Karancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci, kayan kitchen da sauran wasu kayayyakin. Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki ta kuma rage farin jinin Biden a idan jama'a sannan ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan 2. Barkewar cutar ta COVID-19 da a karan farko Koriya ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan karancin kayayyakin jinya da rigakafi a ƙasar wadda ta zama saniyar ware aka kuma sanya mata takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya.
To masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen amma kafin nan bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga Malam Bara'u bisa ga rasuwar mahaifiyarsa Baba Madiga da ambassador Baffa Lawal Turu bisa ga rasuwar kaninsa Fata Lawal Turu. Allah ya ji kansu ya musu rahama. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ne ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar ke ce da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.